Daga murya Amurka a Washington DC. To jama'a barkanku da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A kan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa. A kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da Radio Amfani da Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu tanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. A yau Litinin 1 ga watan Yuli na shekarar 2024. Shirin yau da gobe zai leka Najeriya tare da wakiliyar Murkin Ya Basha. Sai a gyara zama a kasance tare da sauraron shirin yau da gobe.
To a yau shirin namu zai dora ne kan maudu'in da muka tattauna a makon da ya gabata, watan auren wuri da ake wa ƴaƴa mata har ma da mazan. Inda muka tattauna kan abubuwan da ke sa wasu iyayen aurar da ƴaƴansu a ƙaramin shekaru, wanda hakan ke haifar musu da ƙalubale da dama da matsaloli a rayuwar auren, har ma ke kaiwa ga saki da dai sauransu. Sannan za mu leƙa fagen waƙe-waƙe da kuma ƙwalama domin nishaɗantar da ku masu sauraron mu. Sai ku biyo mu don jin yadda shirin namu zai kasance a yau. Sunana Ruqayyah Basha. To kamar yadda kuka sani, a makon da ya gabata bakin namu sun hada da Hajiya Binta, Malam Kabir, sai kuma Malam Abubakar. To za mu dora ne kan tambayar da naiwa wato Malam Abubakar na illolin da auren wuri ke haifarwa ga rayuwar ƴaƴa mata.
Aji Abubakar, ina dawo kanka, ana ta maganan auren wuri. Shin bayan matsalolin da yake jawowa, wani irin illa yake haifarwa ga wato rayuwar iya mace a cikin rayuwar auren?
Maganar matsalar da yake jawowa da iya mace a harkar rayuwa aure, na farko akwai abinda mafi yawancin mutane aka fi ganin shi. Yawanci za ga wasu sanadiyar wannan auren wurin da aka musu, za ka same su in suka yi haihuwa ɗaya ko biyu ko makamancin haka, sai ka ga fitsari ma ba za su iya riƙewa ba. Aje a yi ta magani, a yi ta magani, daga nan kuma a zo mijin ma ya ce ya ma rabu da ita. So wannan ba ƙaramin illa ba ne gaskiya. Sannan akwai maganar da Malama Binta ta yi na bangaren iyaye din nan. Shi tarbiya ko ita tarbiya da ake koya ma ɗa ko ƴa, yana farawa ne kamar yadda muka yi ta magana daga su kansu iyayen. Dalilin da yasa ne wannan magana shine, kowa zai yi magana zai ce charity begins at home. Tarbiya tana farawa daga gida. Waye mai gida? Namiji ne. Miji shine mai gida. Mata ita ce mataimakiyar shi. Daga haka ake farawa. Ilimin da yake da shi da ilimin da take da shi, za ta san cewa mijinta za ta yi wa biyayya, sannan ƴaƴan da suka haifa iyayen kuma ƴaƴan su yi ma iyayen su biyayya. Haka abun yake tafiya. Idan har matar ba ta da ilimi ko ba ta da tarbiyyar da ya kasance za ta iya yi wa mijinta biyayya, so ƴaƴan kada a yi tunanin cewa za a iya samun ƴaƴan da za su yi wa iyayen su biyayya. Daga haka abun yake farawa. In dai har mai gida ko miji zai iya tsayuwa akan haƙoƙin da Allah ya ɗora mai ko haƙoƙin da aka faɗa mai tun daga lokacin da za a ɗora aure, da ci da sha da tufatarwa da koyar da ilimi da koyar da ilimi ina maimaita koyar da ilimi da tarbiyya da gurin kwa da duk wannan abubuwan hakokin nan in dai zai ba wa iyalin shi daidai gurgudu to ko suna talle ne ko ina suka shiga ko ina suka fita suna tare da wannan abun da za a ce kaman spirit ne ko menene yana tare da su ko wani abun yaro zai tuno da cewa ga kalin tarbiyyar da aka bashi a gidansu
to aji Kabiru in na dawo kanka kaji abinda wato Malam Abubakar ya faɗa abinda ya shafi illolin da wato auren wuri ke jawa ta gefen ƴaƴa mata to su ta gefen ƴaƴa maza ba wani illolin da auren wuri ke ja musu ne
ai illolin ma ba kadan ba illoli da yawa na farko dai dama abinda ke janyo shi akwai so karancin ya zan kira sa karancin yin abin da ya kamata daga bangaren iyaye din musamman kila mu ce kamar yadda malama ta faɗa ce shekara 15 16 a ce za a yi wa yaron aure za a ma yaro a wannan aure a wannan lokacin ko babu komai na farko shekara 14 15 shi kansa bai ma gama sanin waye kanshi ba shekara 15 ko mace ai mata aure a wannan shekarun ba dai a in ce a irin wannan lokacin goma ma da in an yi suna samun kila sa ido daga gurin iyayen mijin misali duk wani motsin su iyayen suna kula da shi kusan yadda kyama ce su aka auro mawa so amma a wannan lokacin yarinya shekara 14 15 musamman yanda shekarun suke gudu za ki ga yarinya 14 15 sai ki in kin ganta za ki kankanta shekarun so to diya mace ma kenan balle namiji a ce amma aure a irin waɗannan shekarun za ki ga abubuwa na yarinta da yawa na farko dai babu tabbacin ma auren zai je wani waje musamman shi yaro ne ita yarinya ne kankanin abu zai iya shiga tsakanin su ya maganan saki tunda dama yi mai akai bai ma san shi kanshi ciwon kanshi ba bai ma san zafin nema ba dan yaro a wannan shekarun ba na tunanin yana iya rike kanshi balle ya rike wani so kin ga saki ba zai dauki saki a bakin komai ba wannan ne zai sa ita samun yawaitan zawarawa a gari yaro dan shekara 12 ta mai abinda ba abu ba wanda inda shekaru din zai jure ba zai kalla ba kila ya kai hannu kila kaza a ce ya ji mata ciwo yayi kaza nan da nan ki ji an ce an yi saki so daga cikin illolin dai gaskiya ana samun yawaitan saki wannan ke ja ba a je ko ina ba a ce aure ya mutu sannan kuma zaki samu akwai abubuwa na yarinta sosai musamman maganan da shi Malam Abubakar yake yi cewa Malam Abubakar ne ko malama cewa yana da kila yana shigo mata da mata ko wasu a waje shekarun shi ba zai dauka komai bane yana ganin dan yazo kila ma zai iya cewa kawayensa ne kuma ko ƴan matansa zai iya kawo su cikin gidan ba wani abu bane kamar yadda ya faru yadda ita malama take faɗa ne ko shi Malam Abubakar cewa ta koma gida sai ya neme ta ko sai ya kira ta so kin ga wannan duk yana daga cikin illolin musamman a ce an yi su a shekarun da ba su kai ba kusan duk wannan ma iya makalle su ko mu kirga su a cikin cewa illolin yin aure auren wurin musamman ta bangaren ƴaƴa maza din
so kana ganin kamar a wani shekara ya kamata a ce ayi wa ƴaƴa mata har ma da mazan aure
to gaskiya ni nawa ko in ce a nawa mahangan musamman in muka dauki bangaren ƴaƴa mata da ya mace dai da zaran ko mu ce bayan an haife ta ta danyi karatun islamiyyar nan kila an yi sauka karatun boko nan ko zuwa secondary school ta gama tunda dai kamar yadda Hajiya take faɗa cewa karatu da aure ba wanda ke hana wani so in dai yarinya za ta danyi sauka wannan na islamiyyar haka karatun boko a dan taba shi ko da a junior secondary school ne ana iya yi aure matsawar ta samu tarbiyya daga gidansu ta san ma menene ma zamantakewa na auren wanda yana daga cikin abin da muka yi lakin yanzu muka rasa orientation na aure ana yin auratayyan ne amma ba ma a san me auren ba kawai yarinya ita kanta ba ma ta san me ita kanta ba ma ta gama sanin ciwon kanta ba haka za a yi mata aure a kawo ta gidan mijin nata dan shekara 16-17 da lokacin yanayin jiki yana determining za a iya ko ba za a iya ba. So amma dai shi kanshi ma ya kamata a kula da shi. Akwai wanda zaki ga sun kai shekara 15-16-17 amma jikin nasu in kin kalla sai kici shekara 10 ne. Kin ga duk irin waɗannan ba za a ce za a amma yarinya koda junior secondary school take in dai ta samu tarbiya daga gidan iyayenta ta samu tarbiya na aure kuma yanayin jikin da shekarun misali a ce 17-18 ya tafi ana iya yi aure shi ko da namiji in kika mai aure a wannan shekarun ai an buga an samu matsala mafi karanci dai a ce da namiji mafi karanci ne abin da nake kallo a ce ya kai shekara 25 mafi karanci amma shekara 20 shekara anything below 25 din nan zaki ga akwai karanci zaki ga wauta da yarinta da yawa wanda in ba Allah ya kiyaye ba in ba tarbiya ya samu ba ko kuma a ba mai jin maganan iyayensa bane so ba zan ce komai ba amma Allah ya sa auren ya kai shekara
Allah ya sa mu dace a Hajiya Binta in na dawo kanki shin wasu irin hanyoyi ya kamata a bi domin magance wannan matsala ta auren wuri
to hanyar da za a bi in dai har yake ta kai munzalin aure aka samu namijin da ya dace da ita to ai mata aure amma ba wai maganan aure shekara 14 ko 13 saboda tana da jikin girma bari ayi ai mata aure kar ta zama mama ko ta zama gogo ta zo ta kasa samun wanda zai aure ta kisa irin shi ana cewa ai wannan shekaran ta 13 amma kun ganta ai sai shuga dadi haka suke cewa to amma in dai yarinya koda mai girman jikin ne in dai har tana da tarbiyyar da ya dace ke uwa kin kula da ita shiganta da fitanta to in Allah ya so ya yi da ni fa a tunani na ba yadda za ta kwanta in Allah ya sa da Allah zai ba ta miji na gari daidai da ita kuma ta samu ta yi aure amma hanyoyi kam akwai su da dama da waɗanda mu za mu kiyaye da kuma waɗanda su ƴaƴan ma za su kiyaye akwai irin waɗannan abubuwan da yawa yana faruwa kar ki ga namiji a titi ya nuna yana son ki ko yana da mota ko yana da wani abu yace ba ni nan ba ai ni auren ki zan yi babu wannan in har aure kake so ka zo ka sami iyaye iyayenta sune za su nemi iyayen wannan yaro aje a zauna a tantance eh kun san danku yana neman yanmu to inda gaske ne ba fa wani magana sai tsayi dama yake ta kai munzalin aure kina neman nagari ne wanda Allah zai kawo ya hada ta tare ita to in har da gaske ne iyayen za su ce eh mu ma dama mun shirya muna neman wacce za ta su zo su zauna tare to zaki ji maganan aure ya kankama in ba da gaske bane ba zaki sake ganin yaron nan ba kuma ba za ta sake kawo miki wannan maganan ba sai dai kuma wani maganan ya canza
Aji Abubakar kaji abin da Hajiya Binta ta faɗa kan hanyoyin da ya kamata a magance wannan matsala ta auren wuri. To bayan hanyoyin da za a magance matsalar su waɗanda ake ma waɗannan auren wurin ma'ana matasan maza da mata su kuma me za a ce musu har ma da iyaye.
Eh gaskiya abin da za a ce musu ko abin da za a faɗa musu shine idan mutum an riga an yi mai aure na wuri ko aure na wuri ya riga ya shiga tsakanin yaro da yarinya to gaskiya ba a san auren ya dawo kuma ya mutu mutuwa aure ba a san shi gaskiya duk da Allah ne ya halitta ai saki amma ba a san mutuwa aure idan har auren na wurin ya riga ya shiga an riga an daura to iyaye da hukuma da sauran jama'a na anguwa da gari su ya kamata su zo su zama na sun sa ido akan cewa wannan auren bai kamata a bar shi ya mutu ba sai a dawo a duba idan ma iyayen sun yi hakan ne da wata manufa aka daura auren na wuri sai a dawo su ma iyayen a jawo hankalin su a nuna musu wannan auren da aka riga aka daura tsakanin yaran nan da yarinyan nan bai kamata a bar shi ya mutu ba a ringa nuna musu ga yadda za su yi ga yadda za su yi har Allah ya taimaka a cigaba.
To ma sauraron mu kada dai ku sha'afa kuna sauraron shirin yau da gobe ne da ke zo muku daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu garzaya fagen wake-wake amma kafin nan bari mu dan numfasa masu iya magana suka ce taba kidi taba karatu sai ku dan nishadantu da wannan faifai da ke bisa kan na'ura.
Da cin kanu na dona dare da ranna ba cinu da so do me arziki na cikin fare mutum shi ko baja gabana ke na ce gani so ba su kullu ko kai ne
takaice masu sauraro muka dawo gefen waki-waki a yau muna tare ne da wato babban bakonmu a cikin wannan zaure inda shi ya hada abubuwa kusan uku na farko yana harkan waka na biyu kuma yana producing wato har abin da ya shafi harkan fina-finan Hausa sannan kuma makadi ne ko in ce yana dai gashi nan yana yin kide-kide na waka bayan shi kanshi wakan to amma kuma masu iya magana suka ce magana ko in ce waka a bakin mu ita tafi dadi inda zan bar ku da bakon namu ya gabatar mana da kanshi
to alhamdulillah assalamu alaikum masu sauraron mu a wannan kafa mai alkairi da farko dai sunana Muhammad Dayyab wanda aka fi sani da DY Abaza sannan haifaffen jihar Taraba ne mazaunin garin Kaduna sannan ni makidi ne sannan producer kuma mawaki
to aji DY akwai mutane da dama wanda kawai suna tsuntan kansu ne a cikin wannan harka ta waka wasu kuma buri ne wanda suka cimma su ce fa su insha Allah ni ina son in zama mawaki ne kai in muka dawo ta bangaren ka kai ne kake son waka ko ko waka ne ke son ka
eh to alhamdulillah gaskiya ni na taso ina ra'ayin waƙoƙi irin na turanci ne haka kawai mawakan turanci suna burge ni dan kafin in fara nakan zauna ni kadai in rinka dan bin waƙoƙin haka da sauransu har kakana ma macan ta kan kira ni wani lokaci in za ta kira wani za ta aike ka Zabiya zo ko wani abu dai haka Zabiya haka dai take ce mun irin tsokana na kaka da wannan to gaskiya na taso da ra'ayin abu shi yasa har ya jawo hankali na ya kai ga wani lokaci ban ma sanya ake rubuta wakan ba ko da na fara rubuta saboda ban san wa zan je in samu ya koya min ba ko na fara rubuta shine kaman yanda ake rubuta letter na rinka tarawa har ya kai limit din da na samu hanyar da zan kai ga wanda yake waka na kai ga nan yace na ganin naje studio a karanci zai kai kaman so hudu ko so biyar to yanayin zuwan da nake yi tun zuwan farko ma ba a bari na shiga ba na sake dawowa akwai ne irin bumburuta din nan a gefe ya ga na zo na biyu sai kira ni me yake faruwa nace so kaza to da ke akwai wanda suke mutunci da shi ana ce mishi MK mawaki ne a nan studio yana zama sai ya kira shi ya mishi bayani sai ya ce to ina rubutun nawa sai nace ban zo da shi ba ya bani rana na zo da shi ya ce to ai ba haka za ka yi ba kaza za ka yi ga yadda za ka rubuta amshi ga yadda za ka rubuta baiti sannan kamar stanza kafiya kenan na waka in ka zo kaza kaza da sauransu na je na gama rubutawa na kawo mishi ya ƙara editing ya ce to yanzu cikin waƙoƙin nan guda biyu wanne ka fi so a yi sai na ce to ai yanzu kai ne mai girana wanne kake ga ya kamata a fara sai ya ce to a fara wannan na yi magana to ya me za a bayar ya ce to na yi ba da hankalinka abinda zai faru kaza ne ake biya amma ka nema kaza ka kawo insha Allah zan yi kokari ni in cika sai ai maka aikin sanadiyar da na fara waka kenan
to bayan ka shiga wannan harka wani irin matakai ka bi domin ka ga cewa ka cimma nasarar wannan wato sana'a da ta ka runguma na waka
eh to mataki na farko dai da nabi na dan fara zuwa shi ya ƙara zaunar da ni yace tunda na lura kana son wannan abun to komai sai ka yi da gaske iya dage wanda kai da yakinin abun a ranka Allah zai iya taimakon ka ya kamata ka koyi wani abu ne daga harkar zai taimake ka tunda kaga yanzu ba anan kake zama ba a Kaduna kake sai nace to me ya kamata in koya sai ta tudi yanda za a yi ka koyi kida idan ka koyi kida za ka samu daman da kai kanka kullun kana ƙara gaba ne in set up sai irin bayan watanni ka za ka zo kai waka naga kana kokari sosai a wannan din sai nace to shikenan bayan na dawo Kaduna sai ne kokari na nemi wani studio a nan kurmin mashi studio mai Rabo Sound Studio muka je muka yi magana da yayana dake shi ma yana son harkar mahaifiyata ma bata hana ni ba mahaifina ma bai hana ni ba sai aka mun registration a nan na fara koyon kiɗa
to adani da masu sauraro za mu so ka rera mana wakan ka da yayi fice ko wakan ka da ka fara rerawa har ya kai ana sauraron shi
to alhamdulillah waka da na fara yi a wancan lokacin na farko sunan wakan hello wasu kan ce mata hobby wannan wakan kuma a yanzu da na matso ne nisa a harkar ita ne na ƙara yarata na maimaita har ya kai ga daga cikin jarumai Haruna Talla mai fata shi ya hauye bidiyon ta wanda nake cewa hobby yau nake tambaya kamar zuciya ta kin sace da narin tsa idanuwa ke nake kallo
da narin da video ke nake kallo kina tafiya tafiya ta kallo hello hello amma don wani na baby hello hello my girl hello sanki ga zamu mun kuma hello
Haka yake ba su sauraro da fatan kuna jin daɗin wannan tattauna da muke da wannan wato babban mawaki mai suna DY inda yake fice wajen harkan waka sannan kuma makidi ne gashi kuma producer 3 in 1 kenan uku cikin daya to a cikin bayananka na nuni da cewa tunda ka dauki wannan sana'a baka samu kalubale a gefen iyaye ba inda gaba ɗaya aka baka goyon baya to bayan ka shiga wannan sana'a kowane irin kalubale ka fuskanta a cikin wannan sana'a ta waka
eh to gaskiya kalubalen da na fuskanta a lokacin da na fara wannan harka ta waka na dan rage sana'ar da nake na rage karfin zuwa sosai kuma wannan abun ya dan taba ni saboda dan abun tabawa na rayuwa to amma cikin godiyar Allah da mahaifina yana san abin shi dai kawai abin da ya fi so ya gaya min ni bazan hana ka abin da kake so ba sai dai wanda ba daidai ba ni dai kawai burina kai karatu iya abin da zan iya zama a karatu in dai zaka rinka zuwa karatu to ni ban da matsala da harkar wakanka na ga shine kalubalen da zan ce wanda na dan fuskanta a lokacin tasowa na sai kuma yanzu dama ba a rasa irin kalubalen ta wasu gefe wani zai baka matsala kai ma zaka ba mu wani dole ne tunda zamantakewa to haka rayuwar take amma irin wani abu wanda ya tsaya min wanda ya ci min to a ƙwarya gaskiya ban da shi
to a bayan kalubale da ba a rasa daya ko biyu wasu irin nasarori ka samu sakamakon wannan sana'ar ta waka
eh to alhamdulillah gaskiya na samu nasarori sosai saboda na samu kyaututtuka waɗanda ban taɓa zato ba sanadiyar waka na yi aure na gina gidanawa sannan buryata ta je inda ko a mafarki ban taɓa tunanin zan je ba na yi mu'amala da artist ɗin da ban ma taɓa tunanin za su gifta ma in gansa ba musamman ma presently yanzu sannan kuma abinda nake alfahari da shi alhamdulillah a Kaduna yanzu inda za a cire top 10 na makiɗa to ina tabbatar da insha Allah zai iya zuwa ciki sannan a Kaduna yanzu alhamdulillah in dai za a cire top 15 ko 10 na matasa mawaka wanda suke irin HD na na san dole sai an sa da ni to wannan ina ganin babban nasara ne gaskiya a gare ni kuma ba abin da zan ce sai dai in godewa Allah
wani irin waka ne yake sa maka nishadi a cikin wakokinka ni da masu sauraro za mu so karira mana wannan waka
eh to daga cikin wakokina gaskiya akwai wakar da take sa ni nishadi saboda tunda na fara waka ban taba yin wakar yabo ba amshirin wakan shine
ya rasulullah kai ka sa ka sanna a koina ya rasulullah ba dan kai baya ya zan yi ne na ba san kamarari ne da makiyan ka fakiri ne ka matsayin ka na zahiri zahirin ko batiri ba mai ce mini mabari bani da komai ban da san
to haka yake masu sauraron mu idan muka dawo gefen kwalama kuma a yau muna tare ne da bakuwar mu wato malama Munira Ahmad inda za ta gwada mana nau'in wani girki da ya kamata a ci uwar gida a gida ta gwada ma mai gida da kuma wato ƴaƴanta a gida ko ma baki wanda a wani lokaci kakan yi baki ka rasa ma me zaka wato girka musu saboda ka burge su to yanzu dai barin ba ku satan ansa sai ku matso kusa domin jin me fa bakuwar mu a yau sa ta girka mana a cikin kitchen din namu
wayo Allah ku
to Malama Munira, sannu da zuwa.
Yawwa, ni fa kin san tunda na je Lagos na shekara 10 da abin da zan yanzu.
To ina ƴan jahar Lagos kuma matso kusa yau ranan naku ne.
Gaskiya ne, ai ƴan Arewa ma ya kamata su ma ya zamanto cewa yanzu ana yin irin wannan girkin. Saboda zaki ga mai gida idan ya fita irin sa yake ci gaskiya.
Haka.
To yau dai ba wani abu za a yi ba, shinkafa ce dai wanda aka sani ta gargajiya. Jollof wanda yawanci zaki ga ana ce mai party jollof.
Wato wanda ake ce mai party jollof rice kenan.
Yawwa, party jollof rice, kin fahimta. To party jollof rice idan zaka yi shi baka bukatan abubuwa da yawa. Tumatir ne na gwangwani ko na leda wanda ake cewa tin tomato ko sachet tomato. Sai tumatirinka na ainihi. Sai wato ataru da albasa da tattasai. Sai kayan kanshinka da sinadarin dandano da man gyada. Idan kika samu tsabtataccen tukunyanki kika dora shi kan wuta kika zuba wadataccen manki ba kauro gaskiya a party jollof rice. Sai ki zuba albasan ki da zaran kin ga albasan ya dan fara narkewa ya dan yi laushi sai ka sa ginger garlic. Kin san ba a wasa da ginger garlic saboda karni. Wato ginger da
shitta da meke da suna kenan da tafarnuwa.
Da tafarnuwa yawa dan kadan saffa saboda ba kowa ke so ba. To kuma ba a sa shi yawa. Idan kika sa shi sai ki sa tumatirin leader ki ko kuma na gwangwani. Idan kika sa in tumatirin leader biyu ne ko guda daya, in na gwangwani guda daya ne, ya danganta da yawan abincin da zaka yi. Idan kika sa sai ki tabbatar kin juya shi sosai ya hade da albasan da mai da ginger garlic in ya dan narke. Sai ki dauko daman markadaddan tumatir da albasa da tattasai da ataru da kika tanada. To ainin shi jollof rice ana so bayan ka tanada wannan tumatir din da tattasai ka markada su ka tafasa shi ya zama to ba ruwa a jikin sa. Sannan sai ka zo
ya bushe kenan tafashan nashi.
Kin fahimta. To bayan ya kin wannan kin tafasa wannan kayan miya sai ki zo ki hade shi da wannan mai da albasa da tumatirin gwangwanin. To idan kika hade shi ya hade kika juya kika tabbatar yayin yanda kike so kika sa sinadarin dandanan ki sai ki dauko ruwa sai ki kuza mai didi. Ba wai ruwa da zaki ga an zuba ruwa an zuba shinkafa ruwa ya fita daga hayyacinsa ba, a zaki zuba ruwa daidai sai ki rufe. Idan ya fara tafasa sai ki dauko shinkafan ki da minkin wanke shi tsaffa ruwa a jiki sai ki zuba. Kina zuba yana tafasan farko sai ki rage wuta. Idan kika rage wuta zaki tafi ki share shi. Ki je ki dan yi gogi-goginki da dan share-sharenki. Idan kika dawo zaki ga cewa ya tsotse kuma shinkafan ta yi laushi bata cabe ba. To in yayi wannan tsotsewan zaki ga akwai dai dan alamun ruwa kadan kadan ba yawa ba. To sai ki kara mai wuta. Kina kara mai wutan kina dai gurin saboda wannan shine anan ake yin party jollof. Kin daman kin bar wutan ki ya dan fara kone ya fara wannan kaskas din zaki dan bashe kai kamar minti 10 yana haka ba tare da kin bude marfan ba.
Amma zaki rage wutan ko?
A'a, zaka bar wutan ya dan ci sosai, ya dan ci balbal kadan haka. Sai ki rufe, ana bukatar ya dan kone kadan saboda wannan kaurin da ake soye. To yana yin haka, ke in kin kalli shinkafa kin san idan ya dahu. Wani kuma kin san da man ya fi so ya ga shinkafa dai ta yi gatsi-gatsi. Amma dai da mai dahuwar wacce ta dahu sosai ta fi daɗi. To idan kika batta ta dan minti 10 sai ki zo ki duba. Idan ya miki to idan bai miki ba zaki ya dauko tsumma ko towel ko foil paper ki dada rufewa da shi saboda ya yi steaming. In dai yayi wannan kaurin sai ki rage wuta. In bai dahu ba kenan. Idan kika rage kika bar shi haka kan ki ce mi shinkafa ya zama ready.
To haka yake masu sauraron mu, kun ji yadda dai bakwar mu a yau ta gwada mana yadda zaki sarrafa wani nau'in shinkafa wanda zaki burge yaya a gida har ma da baki kai har wanda suke sana'an abinci ma dai ba a bar ku a baya ba. Duk ku matso da fatan kun ji wannan wato nau'i na kalan shinkafa ta bakwar mu a yau ta gabatar mana. Da wannan nake cewa ku ci gaba da sauraron sashin Hausa na muryar Amurka. Ni Ruqayya Bashir ke muku fatan alkhairi har kullum. Bi salam. To
jama'a anan kuma shirin namu ya zo ƙarshe. A madadin wakiliyar mu Rukayya Basha da dukkanin bakin namu na yau da wadda ta daidaita mana sauti Fiona Wamainan Dudu da dukkanin abokanan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya.